Manning, je vais parler de Fayoulou, je vais parler de ça, ça, tout est cadré.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumelta na Kirbam ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shiri na daren ranar Alhamis 10 ga watan Agustan shekarar 2023. A cikin shirin za a ji matsayin da kungiyar ECOWAS ta dauka a babban taron da ta gudanar yau Alhamis a babban birnin Abuja. Daga nan za a je da rikicin kabilanci tsakanin Larabawa makiyaya da masunta Mazgum da kuma manoma wanda ya sanadiyar asarar rayuka a kasar Kamaru. Sai kuma shirin wasanni da zai zo muku daga Najeriya, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta umurci dakarunta na kota kwana da su daura damara a yayin da suke ci gaba da fatan ganin an yi nasarar amfani da hanyar lalama wajen maido da gwamnatin Niger wadda aka kafa bisa tsarin demokaradiyya wadda aka hambarar a juyin mulkin da aka yi ranar 26 ga watan Yuli. Wannan sanarwar ta zo ne yau dinnan Alhamis a wata takardar jawabin na bayan taron kungiyar da aka yi a Abuja babban birnin Najeriya. To amma sojojin da suka yi juyin mulki a Niger din sun yi watsi da yunkurin taron na kungiyar ta ECOWAS. A maimakon haka sai suka kafa sabuwar gwamnati mai ministoci 21. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Mutane akalla 8 sun mutu sannan wasu 6 sun samu raunuka a wasu tashi-tashen bababumai biyu a kasar Somalia a cewar mazauna wuraren. An kashe mutane akalla 5 sannan aka raunata wasu 4 a garin Jalal Laski wanda ke yankin Hiran bayan da wani dan kunar bakin wake ya tayar da bababuman da ke jikinsa a wani wurin taron jama'a. Kungiyar Al-Shabab mai fafutuka da makamai ta yi ikirarin kai har-haren 2. A halin da ake ciki kuma wasu sojoji 3 sun mutu bayan da wani bam da aka dana a gefen hanya a gundumar Yakshit da ke arewacin Mogadishu ya tashi. Rasha ta ce ta kakkaɓe wasu jirage marasa matuka na Ukraine guda 11 da suka doshi Crimea da kuma 2 da suka doshi birnin Moscow. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi a wani bayani ta kafar Telegram cewa an harbo jirage marasa matukan 2 da aka auna kan birnin Moscow da kuma wasu 2 daura da birnin Sevastopol da ke gabar Crimea. A bayanin an kuma ce an yi amfani ne da wata na'urar lataro ne ta yaƙi wajen nakasa jirage 9 marasa matuka har suka rikito cikin tekun Bahar Aswad. Jiya Laraba ma hukumomin Rasha sun ce rundunar tsaron sararin saman kasar ta kakkaɓo jirage 2 marasa matuka waɗanda aka auna kan birnin Moscow. Magajin garin Moscow Sergei Sobyamin ya ce an harbo ɗaya daga cikin jirage marasa matukan ne a yankin Domodedovo da ke kudu da babban birnin kasar, inda nan ne ma ɗaya daga cikin filayen jirgin saman Moscow mafiya cika da hada-hada yake, a yayin da kuma aka kaɗo ɗaya daura da babbar hanyar Minsk da ke yammacin birnin. Sobyamin ya ce babu wanda ya ji rauni kuma babu wata ɓarnar da ta auku a wannan al'amarin, wanda ma'aikatar tsaron ƙasar ta kira wani yunkuri na aikata ta'addanci. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da manyan mukarrabansa sojoji sun gana don tattaunawa kan wasu muhimman shirye-shirye da suka jibanci yaƙi da gwaje-gwajen wasu sabbin makaman yaƙin ƙasar da kuma batun ƙara azama wajen ƙirƙiro makamai, a cewar gidan talabijin na gwamnatin ƙasar a yau dinnan Alhamis. Waɗannan matakan da aka yi shelar shirin ɗaukawa su ne na baya-bayan nan a jerin matakan da Koriya ta Arewa ke ɗaukawa duk wadda takunkuman da kasashen duniya suka kakaba mata da kuma cicikarta da ake yi don cimma burinta na bunƙasa bangaren tsaronta da kuma zama mai tasiri a ƙasa da ƙasa inda ke dada samun baraka. Faɗaɗɗen taron na babban kwamitin soji na jam'iyyarsu ya wakana ne jiya Laraba saboda kamar yadda sanarwar ta ce a dada ƙarfafa bangaren soji don ya shirya ma duk wani yanayi na yaƙi ganin irin abubuwa masu sarƙaƙiya da na siyasa da kuma na soji da ke faruwa a yankin ruwayen Koriya. A ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu jiya Laraba kan wani umarni na ƙarƙashin ikonsa na kakaba takunkuma kan saka jari da Amurkawa ke yi a bangaren fasahar sadarwar zamani na ƙasar China. Wannan umarni na Biden zai sake tayar da tankiya tsakanin Amurka wadda ta fi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki a duniya da China wadda ita ce ta biyu bayan wani ɗan lokacin da aka samu tattaunawa da zummar sauraren juna da kuma lalubo inda ra'ayi zai zo ɗaya. Waɗannan sabbin takunkuman za su wato takaita irin wato matakan da kamfanoni za su iya ɗaukawa bisa amincewar Amurka wajen saka jari a China. Wasu masu jari za su iya samun wato izinin saka jarin amma wasu za a hana su kwata-kwata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ECOWAS ta yi taron gudanar da nazari akan halin da ake ciki a Nijar dangane da dawowa ko kuma mayar da Bazoum Mahamat kan karagar mulki wanda sojoji suka hambarar. Ta ce duk wulaƙancin da sojojin suke yi wa wakilanta za a ci gaba da tuntuɓa ta diplomasiyya kafin a yi amfani da ƙarfin soji. Daga Abuja wakilin Umu Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoto.
Bayan kammala taron da kungiyar ECOWAS ta yi karkashin jagorancin shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta bayyana da cewar har yanzu an bar kofofi na sulhu da diplomasiyya da tuntuɓa da shawara buɗe kafin ta tabbata cewa sai an amfani da ƙarfin bindiga domin a fatattaki sojojin da suka kwaci mulki a jamhuriyar Nijar su mayar da mulki ga hannun shugaban kasar da suka hambarar Muhammad Bazoum. Kakaki a hadin gwamnatin tarayyar Najeriya Abdulaziz ya yi wa manema labaru ƙarin bayani dangane da irin muhimmancin da sulhu ake fatar ya yi kuma sai in sulhun bai yi tasiri ba ne a matsayin na ƙarshe ƙungiyar ta ECOWAS ta ce za a iya amfani da ƙarfin bindiga domin a yi abin da ya kamata.
Duk da wannan abin da ya faru sun tattauna akan cewa bai kamata a ce dai an rufe hanya ta neman diplomasiya ko hanya ta sulhu wadda za ta kawo ƙarshen wannan matsalawa domin rigima ce tsakanin ƴan uwa tsakanin mu, amma kuma sun yi nemi cewa su akwai abin da ake kira rundunar ta ko ta kwana ta tsaro ta ECOWAS akan cewa ai su daura niyya su fara shiri na cewa idan wannan hanya da ake ta kokarin bi ta sulhu ba a cimma buri ba za su fara aikin da aka sa su ake tsatan za su yi na kokarin dawo da mulki din ko kuma fatattakar su waɗanda suka karɓi mulki da ƙarfin tuwo.
To ganin cewa babu tabbas sojojin nan ba za su iya yin biyayya da ake fatar su yi ba, wani irin tanade-tanade na sulhu kungiyar ta ECOWAS ta tsara ko ta shirya cewa za a yi domin a tabbatar da cewar ƙarfi ko amfani da ƙarfin bindiga bai zama wajibi ba? Maganar sulhu da tattaunawa da tura ko ƙarin zama a teburin shawara zai iya yin tasiri ba tare da an yi abin da ba daɗi ba?
Duk wannan abin kokari ne na gudun yaƙi. Kamar yadda muke ta faɗa tuntuni babu wanda yake son zubar da jini ko kuma yaƙi. Wannan duk hanya ce ta a samu maslaha, kamar yadda aka faɗa wannan abu ne na tsakanin ƴan uwa, shi yasa ba a son ta kai ga haka. Amma idan ta kai ga cewa wataƙila an yi sun ƙi ji, kamar malami ne da ɗalibi da bulala, idan ɗalibi baya jin maganar malami akwai bulala. Ba kuma bulala nan ko ba akan wai talakawan Nijar za a sauke ta ba, a magana ce ta cewa su waɗanda suka yi wannan juyin mulki tsuntsun da ya ja ruwa Hausawa suka ce shi ruwa yake duka su waɗannan wanda suka juyin mulki su ne za a hara su ne waɗanda za a yi kokari a fatattaka ba yaƙi ne tsakanin Najeriya da talakan Niger ko kuma tsakanin Najeriya da Niger ba ma ko kuma tsakanin ECOWAS da wani a'a ECOWAS tana kokarin ganin cewa su waɗannan mutane da suka karɓi mulki ta ƙarfin tsiya waɗanda suke kokarin su mai da Niger koma baya suke kokarin su mai da halin da muke ciki na Mali da sauran kasashe irin su Burkina Faso bai ishe mu suna kokarin su ƙara jawo matsala su ne ake kokarin a kora ko ta halin kaga
Abdul Aziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya shina ganawa da manema labaru a halin da ake ciki dai yan kasar musamman Najeriya da Niger sun sa ido su ga irin rawar da wasu kungiyoyi sababbi kamar na malaman addini ko sarakunan gargajiya ko dattawa na sassa daban-daban na Afirka ta yamma za su iya takawa domin kwatantawa sojojin da suka hambara da gwamnatin Bazoum Mohamed muhimmancin yin sulhu da warware wannan matsala ba tare da an amfani da bindiga ba Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya
To Allah ya kyauta a gaida Umar Faruk Musa idan muka leka kasar kamar kuwa rikici ne tsakanin wasu kabilu mabambanta ke haddasa asarar dimbin rayuka lamarin da yasa kungiyar agaji ta Red Cross shiga tsakani kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Muhammad Rabi'u Damba
a yankin arewa mai nisa na kasar Kamaru rikicin da ya barke tsakanin Larabawan Shodan Musgum yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama daruruwa sun jikkata yayin da kimamin mutum 100,000 suka rasa matsugunin su tsakanin shekara 2021 zuwa 2022 wani al'amari da ya jefa al'ummar biyu cikin zaman dardar Mr. Bukari masanin zamantakewa ya kara da cewa
rikici ko in ce gogurmayan kutuku da musgun da ya samu asali tun shekara 1970 a wannan yankin kutuku da musgun da arab shuwane to su musgun in nan arab shuwane suka daure musu gindi da masu fatsa da masu noma yanzu shanu suka zo suka tarwatsa dankin fatsa ko suka je suka taka shuka wannan ne yake haddasa tashin hankali to me yasa kawance ya karfafa tsakanin arab shuwa da musgun musgun su shuka suke arab shuwa kuma fatsa kutuku kuma suna da shanu to yanzu in ta bi ruwa ta watsa kifi in ta je ta gona ta taka shuka to shine wayancan suka kulla suka zama daya ake ta kashe-kashe to da gwamnatin Kamaru ta ga haka kwanaki she ta dauki abinci ta kai musu ta dauki kaya dai sosai ta kai kuma ta dauki malamai wanda za su karantar da su muhimmancin zaman lafiya da rashin kashe juna to amma masana suka ce ba a kashe wutan gobaran ba kruwaru suka gina ma masu shanu filin shayar da shanun su to a hakan kuma dai yanzu haka rikicin ana fama kun sa rikici ya barke shi a hankali
a farkon rikicin matsalar samun ruwa ne da kuma albarkatunsa a cikin yankin Blangwa Alogon Ishari al'umomin biyu na rayuwa ne ƙasa da kilometa ɗaya daga juna a yayin da Larabawan shi ke kiwo su kuma musgun masumta ne dukkansu na bukatar ruwa sosai abinda ya jefa rashin shiri tsakaninsu Malam Tanimu Dari ya kara da cewa
yau dai ga mutane biyu wanda Allah ya kaddara zaman su tare ba kuma yanda za su yi don ɗaya na bukatan ɗaya dole yau makiyayi da manomi kam ai kaga ba za a raba su ba yau makiyayi na bukatar ruwa manomi ma na bukatar ruwa to amma koyaushe gwamnati ta lura ta ga tsakanin makiyaya da manoma tashin hankali yaki cinyewa kowane shekara in ya zago ana wannan tashin hankali to gwamnati ta yi har ta daidaita su ta ga fa kowan ta ji nashi hanzarin shi ta samu yana da gaskiya manomi man ya fadi hanzarin shi yana da gaskiya ruwan da suke amfani da shi su duka bi kuma ya musu karanci yau manoma suka bar makiyaya suka zo suka sha ruwan nan su manoma su kuma ba za su samu abin da za su yi ma shukan su ba ruwa ba kan tebur in shawara tace musu to yanzu kam da duk al'amarin da muka duba muka ga ya gagara kowane shekara shi an samu wannan makamancin matsalan mu yanzu mun dauki mataki zamu gina muku tafkin da zamu gina nan ku makiyaya za ku samu al'amarin za ku samu abin da za ku dinka ba ma dabbobin kurwa ko kuma manoma za mu bar ku da shi ruwan rafin da yake ruwan rafin na nan a kowane lokaci ko ku dinka amfani da shi makiyaya kuma su dinka amfani da ruwan
duban wannan tashin hankali da ya kici ya kicinyewa ne yasa committee Red Cross ta gina wuraren ruwa da dama da nufin sassauta wannan rikicin
muyi murna da kaske da ruwa da ya samu a Blangwa alhamdulillah
ga Blama wato mai garin Blangwa ruwa ya kawo zaman lafiya a yankinsa duk da cewa mun lura da rashin yarda yayin tattaunawa da juna amma kuwa da alama al'ummomin biyu sun samu daidaituwa a dalilin wuraren ruwa da aka gina. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
To Allah ya samar da zaman lafiya a Afirka da ma duniya baki daya. A gaida Muhammad Rabiu Damba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe za ku iya zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu anan Washington DC a wajen mu na cewa karfe 4:45 na yamma. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman da Zainab Babaji za ta kawo mana.
Kididdiga da Bankin Duniya ya yi na asarar da Najeriya ta yi a shekara ta 2022 sanadiyan ambaliya a wasu jihohin Najeriya ya kai dala biliyan 7. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce akalla mutane 600 ne suka rasa ransu a shekarar bara dalilin ibtila'in ambaliya. Yawaitan ruwan sama da ruwan da kasar Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya su ne ke haddasa mummunar ambaliya, inda kimanin mutane miliyan 6,400 daga jihohi 27 suka rasa mahallansu suna gudun hijira. Ibtila'in ya kuma lalata gonaki da amfanin gona, lamarin da ya zama barazana ga samun cimaka. Domin rage radadin asara da waɗanda ambaliyar ya shafa ne, gwamnatin tarayya ta hannun hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA da hukumomin bada agajin gaggawa a jihohi suka samar da shiri na musamman don tallafawa waɗanda suka yi asara dalilin ambaliyar. Shugaban hukumar NEMA a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya, Mr. Eugene Nyelon, ya ce a yanzu haka sun fara raba kayayyakin abinci musamman iri na shuka da sauran kayan noma.
Bai dade ba da na dawo daga Makurdi, mun je mun yi rarraba abubuwa masu manoma, mun tallafa musu fannin doya da feshi, injin feshi da taki. So anan bai dade ba kaman a cikin forum namu ma za fara ma da ita binnin tarayya. Haka ana bi, kuma ba da dadewa ba za activate duk teams su je duk 35 state da ake haddashi FTC da nake miki magana. So an ba aka zo aka yi enumerating farmers a kowane state da abinda za ba su food and non-food items. Da kayan gona, so that ana a taimaka a bunkasa abinci bayan da abinda ya auku ambaliyar wanda ya auku a 2022.
Kamar yaushe za a bada wannan, tunda waɗansu suka ce an ba su wannan takardadin kuma ba su ma san ya yaushe ne za a bayar ba?
Ai, na riga miki na in fact 2 weeks ago na Makurdi. Ina miki magana yau ranar an riga activated team na FCT. Ana yi a Anambra, an gama ma yanzu kenan a Bauchi. An yi ma a Taraba, ana yi a Gombe. So ana ɗauka da kin san yanayin security situation, ana mapping. So nan ba daidai ba, na tabbatar miki duk za activating team a rarraba kayan nan. Yawwa, akwai food and non-food items da kayan na gona da taimaka ma manoma.
Ma manoma. Kenan manoma ne kaɗai za a ba su wannan kayayyakin ko kuma dai al'umma gaba ɗaya, ko kuma ta yaya ma dai aka zaɓi waɗanda za a ba su waɗanda?
Zaɓen da aka yi, an yi enumerating farmers zo da ana nan da abin ya shafe su. Wannan an rubuta ma gwamnati suna da sane, kuma muna aiki da cibiyar SEMA. Da kuma ta community leaders din duk da suka sani, su ne kuma suka san mutanen aka kawo, aka yi, aka rubuta, aka ba su slip. Ana baka in kana karba sai ka maka slip naka. So wannan kuma a their emphasis, akwai kuma da akwai a category, akwai food items, akwai non-food items, akwai livelihood. A cikin wannan akwai tsari. Duka akwai tsari.
Idan ka ce food items kaman abinci kenan, amma non-food items din kaman me da me kenan za a raba?
Yawwa, kin gani the non-food items can be called, it has to do with other livelihood items.
Kaman me kenan? So engine ne
kai ko? Yawwa, akwai pump na wurin fannin noma, akwai grinding machine, akwai keken ɗinki.
Kafin yanzu dai hukumar ta NEMA ta tantance waɗanda za su ci gajiyar wannan shiri, ta kuma ba su katin shaida wanda za su nuna kafin su karɓi tallafin. Malam Aminu Isa daga ƙaramar hukumar Kanam a jihar Plateau ya ce sun sa ido tun watan 6 don samun tallafin, kamar yadda hukumar ta NEMA ta yi musu bayani, amma har yanzu shiru suke ji.
Suka ba mu receipt, suka gaya mana cewa idan Allah ya kai mu ending of June
ƙarshen watan shida za su kawo kayan su ba mutane saboda samun shuka.
Tun daga lokacin kun ƙara komawa kun tambaye su ya yake ciki?
A'a, nan ke dadin ka kin san mu ba mu da wani contact nasu da zamu bincike. Abinda muka sani kawai shine muna tambayar shi desk officer din. Domin akwai desk officer nasu na local government. Muka je muka same shi ranar muka yi da mutane suka dame mu daga ƙauye cewa a abin nan yaya har yanzu abinda ya sa kuma muka yi abin last time da suka kawo aikin ne sun ba mu wani kiran improve mai kyau mun yi amfani da shi suka sa mana nan da su kawo taki da wasu akan da kuma iri mai kyau a take iri improve yayi saurin mai.
Na masara kenan ko na me?
Na sun ba mu irin shinkafa da kuma irin wake. Wani irin wake ma da ba mu da shi a kan. Lantu ma gaba da wani irin jan wake mai kyau. Wannan tun da ya zo kin ga dole mutane su yi kuɗi saboda wancan lokaci an ba wa mutane an yi karoshin tsaye wa su zunzu aka ci a nan sosai. Shi ne muna zaman jira da muka je muka samu desk officer sai desk officer yake gaya mana cewa a ai sun yi waya da wani staff nasu a neman yana ce musu kaya ya zama radio na plateau state ya mun local state ma namu ya zama radio amma dai nesi to irin wannan nesi har ya sa wasu mu ma ba su ma samu su shuka mata su shuka wake ba. Ana expecting ɗin wake ko shinkafa mai kyau a wurin.
Ga damina ta yi nisa kana ganin kaman ya shafi harkokin noman ku kenan?
Sai wallahi. Inda na faɗa miki hadda wallahi. Wallahi akwai wanda bai shuka shinkafan shi ba saboda yana zaman jiran wannan irin. In fact irin su na shi neman in suka kawo shi improve yana da saurin yi kuma yana da bada kwaya mai kyau. Kowa ya duk wanda ya samu wannan rikicin mafi yawa mu wallahi mun yi zaman jira mafi yawa mun yi zaman jiran wannan irin har yanzu da nake gani. Amma ko yanzu aka ba mu wannan shinkafa ni na sani zai mana amfani.
Ita ma wannan mace daga karamar hukumar bakwas a jihar Plateau ta roƙi hukumar nema ne da ta tallafa musu saboda ta ce suna cikin wahala.
Shine muna kan sa ido. Ita to abubuwan sun yi wahala a wannan yanayi ko ya kuku ne amma da fai taimako sai a taimaka mana.
Amma kuna da yawa.
Wai muna biya fa mun kada ruhu ku ba 500 ma a bakwas da muka cika wannan form din.
Kuma duka.
Wai wanda suna da mazaje kar su yi wai suna son marayu ne da wanda ba su da mazaje. Kasasu da nakasasu.
Wannan mace da bata yadda a bayyana sunanta ba ta ce sun bi duk tsari na tantancewa don samun tallafin.
Mun zo an ce mana ba da sunaye kowane ward mun an ce mana kowane ward ne sai a kawo suna 25 da passport kuma guda biyu sai an ce nema za ta taimake mu shine muka bayar kuma muna kan zato muna sa samani ko za a kira mu wani lokaci ma mukan tinkare wanda suka karba sunayen su ma sun ce suna kira ne su dai muna nan muna jira dai mu ga abin da Allah zai mana.
Amma dama meye aka ce za a baku?
To sun kawo form din dai mata dai bisa ga bayanin da wayansu masu ilimi sun gane mata kama na sa musu FI sai maza kuma crop. Form ne ne wani ban sani ba.
Kuma ba ku tambaye su ba ko?
Wani ne ilimi ne ya ce kama wai mata wai abinci ne za a bayar sai ko wai maza kuma ana ce wai ko taki ne ko iri ne to. Kisa mun ba mu san ko me ne ba da mu dai abun da dai na san dai ba abun da zai zama na taimako. Da shike sun riga sun yi niyya za su taimaka ma mutane muna roƙon Allah idan dai abun da za su taimaka din ya riga iso ne sai a taimake rayukan mutane because wahalan ya yi yawa yanzu.
Shugaban hukumar nema a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya Mr. Eugene Nyelong ya ba da tabbacin cewa za su raba kayayyakin nan gaba kaɗan.
Akwai tabbaci kin gane komai akwai tsari ai ba nema ne kawai ba duk akwai critical stakeholders a cikin wannan tsari ko kin gane akwai DSS akwai police sai an tabbatar an gama rabawa komai da komai duk kowa zai sa hannu.
La'akari da irin asarar rayuka da dukiyoyi da aka tafka a shekarar bara ne, hukumar nazarin yanayi ta Najeriya tare da hukumar NEMA suka fara wayarwa al'umma kai musamman waɗanda ke zaune a wuraren da ke da yiwuwar samun ambaliya da su ƙaurace zuwa tudun na tsira. Director General na hukumar albarkatun ruwa Mr. Clement Eze ya bayyana cewa ƙananan hukumomi 275 ne daga cikin 774 a faɗin Najeriya za su samu ambaliya. Jihohin sun hada da Lagos, Rivers, Delta, Edo da Kogi. Sauran su ne Ogun, Ikiti, Kwara, Abia, Adamawa, Bauchi, Bayelsa, Benue, Cross River, Ebonyi, Enugu, Gombe, Imo, Kaduna, Katsina, Kebbi, Nasarawa, Neja, Filato, Sokoto, Yobe da Zamfara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma sai
Wasanni a takaice.
Mai saurare, muna murna da kamo gidan rediyon sashen Hausa murya Amurka a daidai wannan lokaci da muke watso labaran wasanni da ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa daga birnin Bauchin Yakubu. Zan fara ne da bitar fafatar da mata 'yan kwallon kafa ke ta kan yi a kasashen Australia da kuma New Zealand a kokarin su na daukar kofin duniya na mata na shekarar 2023. Halin yanzu dai za a shiga zagaye na kusa da ƙarshe, wato quarter finals. Sannan 'yar kwallon kafan kasar Ingila da ta taka 'yar Najeriya a sa'ilin da suke fafatawa ta nemi gafara bisa abinda ta aikata. Sannan kuma har yanzu tsugune ba ta kare ba kan batun biyan 'yan kwallon kafan Najeriya mata kudadensu da suke bin hukumar kwallon kafan kasar. Da farko dai ga bitar fafata da ya gudana a zagayen 16, wato round of 16 a Turanci. Kasar Faransa da kasar Morocco sun tashi Faransa na da ci 4 a yayin da Morocco ba ta sami ko da guda ba, a yayin da kasar Colombia ta sami nasara akan kasar Jamaica da ci 1 mai ban haushi. Fafata da shiga tsakanin kasar Netherlands da kasar Afirka ta Kudu. Netherlands din ce ta sami nasara akan Afirka ta Kudu da ci 2 ba ko daya. Wanda ya gudana tsakanin kasar Australia da kuma Denmark, an tashi Australian ta jefa kwallo 2 a ragar Denmark din. Sai wanda aka kofsa a tsakanin England da Nigeria, an tashi babu wanda ta jefa kwallo a ragar yar uwarta. Aka kara lokaci, nan ma dai babu wanda ya jefa kwallo a ragar dan uwansa. Daga bisani aka je bugun daga kai sai gola, wato penalty. A nan ne kasar Ingila ta yi nasarar jefa kwallaye 4 a ragar Najeriya. Ita Najeriya ta samu kwallaye 2. To sai kuma batun hakokin 'yan wasan Najeriya da har yanzu tsugune ba ta kare ba. Halin da ake ciki dai, majiya kusa da hukumar kwallon Najeriya na cewa ta tsaya ce, inda ta ce za ta iya biya ne idan ta sami ƙarin kuɗaɗe daga hukumar kwallon ƙafa ta duniya, wato FIFA. A wata sabon kuma, masu ruwa da tsaki a fagen kwallon ƙafa a Najeriya sun ce ba daidai ba ne a rinka biyan sakataren hukumar kwallon ƙafa ta Najeriya da kuɗaɗen ƙasar waje. Sakataren hukumar Mohammed Sunusi yana karɓan dalar Amurka 10,000 ne a kowane wata. To da wannan ne kuma na kawo ga ƙarshen rahoton wasanni na wannan mako. Maduwa wani makon da yardan Allah. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a gai da Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma ga Ibrahim ya dama da labarai, amma wannan karan a takaici.
To a takaicen, kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta umarci dakarunta na kota kwana da su daura damara a yayin da take ci gaba da fatan ganin an yi nasarar amfani da hanyar lalama wajen maido da gwamnatin Niger wadda aka kafa bisa tsarin demokaradiyya, wadda aka kuma hambar a juyin mulkin da aka yi ranar 26 ga watan Yuli. Wannan sanarwar ta zo ne yau din nan Alhamis a wata takardar jawabin babban taron da kungiyar ta yi a Abuja, babban birnin Najeriya. Rasha ta ce ta kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙa na Ukraine guda 11 da suka doshi Crimea da kuma 2 da suka doshi birnin Moscow. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi a wani bayani ta kafar Telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙa 2 ɗin da aka auna kan birnin Moscow da kuma wasu 2 daura da birnin Sevastopol da ke gabar Crimea.
Tuma da masu raro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Juma'a idan Allah ya kai mu, inda za mu da muku da wani sabon shirin. Kar amanta, a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen da muka kawo muku. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmus Sigarba da ya taimaka muku shirye-shiryen namu na yau, sai kuma wanda ya haɗa shirin Mr. Des da kuma ba da umarni, har ma injiniyanmu na yau Mr. Nick, daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.